Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci sakamakon tashin goren zabi da kayan abinci da na masarufi ke ƙara yi a ƙasar, da hakan ya sa mutane da dama da masu karamin ƙarfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Hawwa Umar ta zanta da wasu magidanta kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya.
Sunana Ibrahim Muhammad. To da farko dai a bisa magana ta gaskiya wannan din kasan nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda duba da yanayin yanda aka tsinci kai na wannan yanayin canji na rayuwa ko in ce na tsada abubuwa na rayuwa da suka bujiro ta inda ba a ma a tsammani. Da abin da kake tsammanin zai karu da abin da baka tsammani duka ko ina da wanda ake a gida da wanda ake shigo da shi kowanne tasu shi ma rawa yake taka a wannan yanayi da aka tsinci kai. Duba da idan ka lura a da akwai abubuwan da aka ce kana da albashi mataki ma misali kana karɓar naira 25,000 a wata, to zaka shiga da ita kasuwa zaka yi cefane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukanka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka. Wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira 100,000 kake karba a wata, to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yanda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka. To iyali kowa ya sani, mata kowace ɗabi'unta daban-daban kuma dukan mu ma mazan ɗabi'unmu daban-daban. A sanda yanayi na gidanci yawanci muke cikin jin daɗi mun fiye nuna matanmu ga yanayin walwalar da muke ciki ba. Lokacin kuma da muka tsinci kanmu a cikin yanayi na rashin jin daɗi, misali irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu, za mu yi ƙoƙarin kuma sai mun sanar da su cewar yanzu fa rayuwa ta canza. To iyali kamar yadda na gaya ma kowanne mata suna da ɗabi'u daban-daban, wata ta fahimci haka wata kuma ba za ta iya fahimta haka wani sabon. Duba da cewar a dama san da ake cikin jin daɗin damun ba sanin ya kake yin rayuwa take ba. To yanzu ma da aka shiga matsin za ta dinga ganin wata, za ta dinga ganin ai abinda kake yi na bayan ko na ɓoye haidin wasu abubuwa da kake yi na ɗabi'unka da wasu abubuwa da kake samu ɗauka take yi har yanzu ma a cikin wannan yanayin kake. To idan ba kai zuciya nesa ba sai ka ga irin wannan lokaci da ake magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu.
Sunana Salisu Shaibu. Wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka, zaka ga cewar da ka dan sai wani abu sai ka ga ya zama rara. Ka san akwai kudin mota, akwai wane ne, komai ya ƙara kudin albashin ko baya ma kwana biyar ya ƙare. Kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana 25 gaba. Rayuwar dai alhamdulillah, amma dai albashi yanzu a cikin tsarin nan ba a gani, sai dai hakuri gaskiya sun dai san yadda za a yi. In kana da yanda kake cin abinci yanzu sai dai ka canza plan, inda ana ci su uku a koshi yanzu sai dai a takaita saboda a samu a kai ƙarshen wata don a samu abin da za a ci.
Sunana Walkabir Indabawa. Ina da shekara kusan 53 ko da 4, amma tunda nake ni a rayuwata ban taɓa ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba. Domin ƙasashe da yawa a iya nazarin da ni na je Burkina Faso, na je Niger, na je Ghana, na je Togo, na je Benin, amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwar da ake ciki na rashin abinci ba. Kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara, wai dala ta yi tsada, dindindin mun san cewa an cire tallafin man fetur. Kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da nake ganin ya jawo wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda, ban san dalili ba, zalunci ne ko menene ya kawo, amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci ya sa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan lokacin ya sa muka shiga cikin masifar rayuwa. Ainihin albashina baya haura kwana 10.
Bayan nan su ma 'yan kasuwar ƙaurar da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, sun bayyana cewa rashin tsaro na daga cikin dalilan da ya sa manoma ba sa iya noma, da hakan ya kawo koma baya wajen samar da abinci da sauran kayayyakin gona.
Ke sunana Ibrahim Barmasi Suleiman.
Daga wacce kasuwa?
Daga kasuwar Kaura Market. Malam Ibrahim, kamar da me ka kasa?
Ina saida doya, lemu, tattasai, tumatir, carrot da sauran abubuwan abinci haka.
Kace dai a kayan masarufi da kayan miya ba a barka a baya ba.
Gaskiya bana sanin akwai wani abu wanda aka san shi a Najeriya da wanda bana sayarwa.
Musamman ma kayan miya za a ce abu ne da ake amfani da su yau da kullun ko kuma in ce ko da yaushe ma. Yaya farashin su tumatir da albasa da tattasai?
Eh to gaskiya a halin yanzu dai farashin su gaskiya yana dan karuwa gaskiya saboda karancin shi. Saboda can daga arewa ma inda muke zuwa da shi. Mafi yawancin mutanen da suke noma shi ba sa da damar zuwa gonakin su noma shi, yasa abin yake yin tsada yanzu ba kamar lokutan baya ba, lokacin da ana zaune lafiya a can arewa. Yanzu kuma sanadiyar rikice-rikice da ake ciki, abubuwan da sun yi tsada gaskiya ba kamar da ba.
To a ganin ka, kamar menene ya kawo koma baya wajen noma kayan miyan nan?
Gaskiya abin da ya kawo koma baya din biyu ne. Na ɗaya dai akwai matsalan daga man fetur da aka yi, saboda idan aka daga man fetur a ƙasa komai dole sai ya tsare, saboda dole sai da fetur din ake dauka wannan akai can, a dauka wannan akai can, a takaice dai a mota.
Masu sauraro, anan zamu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku ƙarashin tattaunawar da ƴan kasuwar ƙaurar dake Abuja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, da wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar, sai kuma Julie Leather Creation taimaka ta da mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.